ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
muna godiya ga Allah madaukaki da ya ba mu ikon haduwa a darasin mu na fatawar musulunci a yau juma'a 21 ga watan wato Dhulqa'dah watan 11 shekara 1447 ga hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da 8 ga watan 5/2026 lokaci insha Allah azhar 12:10 la'asar karfe 3:20 magariba karfe 6:23 insha'i karfe 7:38 8:22 fitowar alfijir kuma karfe 4:32 lokacin fitowar rana kuma karfe 6:14 na'am na cikin littafin mu na Bulughul Maram na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alayh muna cikin kitabun nikah babin da malai yake cewa wato babin ishratun nisa babin zamantakewa da iyali hadisin mu na inda muka tsaya namu tashi ne akan hadisi na Hakim bin Muawiya daga babansa radiyallahu anhu qala shi Muawiya yace qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah ma haqqu zawji ahadina alai menene hakkin iyalin dayan mu wato akan shi matar dayan mu akan shi zaujirin nan kalma ce da ake fadinta ga mace ana fadinta kuma ga namiji amma in aka sa ta to ya zama ta mata ake nufi zaujat in ka ce zaujati ahadina ma haqqi zaujati haqqu zaujati ahadina alai wannan kai tsaye ga mace to a tambayar da yayin ma shi nufin sa tambayar haƙƙin mata akan mijinta menene abin da dole ne mai gida yayi wa iyalansa qala sai manzo sallallahu alaihi wa sallam yace tutimuha idza akalta ka ciyar da ita in ka samu ka ci wa taksuha idza iktasaita ka tufatar da ita in ka samu kai ka tufatu sannan wala tadribil wajha kada ka buge ta a fuska wala tuqabbih kada ka munana mata ma'ana ko ka ce qabbaha Allahu alayki Allah ya munana miki ko wani abu mai kama da haka wala tahjur illa fil bayt kada ka kaurace mata sai a cikin gida wannan hadisi Imam Ahmad da Abu Dawud da Imam An-Nasa'i da Ibn Majah duk sun rawaito shi وعلق البخاري بعضه إمام بخاري كاو أسيين سا أما معلق ونساشن حديث يا كاوشي معلقا أشكين كتاب النكاح يا كاوشي بصيغة التمريد شين لفظ ولا تهجر إلا في البيت إمام حاكم لابن هبان سكتي حديث نه صحيح تونا حديث yana magana ne akan wani bangare daga cikin hakokin mace akan mijinta ba shikenan ba domin hakokin mace akan mijinta akwai hukuk na almaliya hakoki da suka shafi dukiya akwai kuma hukuk wanda yake wato ba ta dukiya ba akan miji hukuk na wato mu'amala da za a yi da ita shi ba kudi za a bata ba kudi za a kashe mata ba to amma a zamantakewan akwai hakokinta akan shi miji to hadisin yana cewa tutimuha ka ciyar da iyalinka idan akalta a ɗaya lafazin yace tutimuha idan ta'amta idan ka samu ka ci ita maka ciyar da ita to anan wato kada kai ka ci abinci ka barta da yunwa, wannan shine abin da hadisi ke nufi. Amma ba ana nufin duk wani abin da ka sa a bakinka ita ma ta sa a bakinta, ba haka ake nufi ba. In dai ka samu ka ci, to ka ci da ita. Wani lokacin ma saboda kyautata zamantakewa kana iya ka bata ta ci kai ka hakura, saboda kai kana kazar-kazar kana fita nan can, mai yiwuwa in ka fita za ka samu. Amma ita tana gida, in baka kawo mata ba, in babu a gidan ina za ta samu? Saboda haka masu hikiman haka suke yi, in abin ba zai isa ba sai ya ce to kukuci ni in na fita zan lallaba. Zai fita ko ya je gidan wani abokinsa, ko ya je dai ko a majalisa, in Allah ya sa da rabonsa wani abu a taba, haka dai. Wasu rayuwar haka suke gudanar da rayuwarsu, wanda idan mutum ya zauna ya duba, ya kai mutum ya gode wa Allah, mutumin da ana ɗaura tukunya a gidansa sau uku ko sau biyu, ya kai mutum ya gode wa Allah. Don wani zaka gan shi yana da siffar cika, kana ganinsa yana cikin wadata, amma babu abin da zai karya da shi a gida. Ya fita babu a gidan ya bar su, su kuma suna tunanin ya zai yi shi da ya fita bai ci ba, shi kuma yana tunanin ya su kira su yi su da ya bar su ba abinci. Amma haka Allah yake rike wannan kuma yake rike wancan, shi ma ya samu ya taba su ma dai a tan san musu a nan, haka dai ana lallaba rayuwar. To amma halin da akwai wadata, idan ka samu ka ci ka koshi, iyalinka ma ta ci ta koshi, kada ka bar matarka da yunwa. A wannan babi na ciyarwa, Allah madaukake sarki yana cewa la yunfiqu sa'atin min sa'ati, duk wanda yake da yalwa ya ciyar da iyalansa gurgurin yalwarsa. Waman kujira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, wanda kuma aka kuntata masa arziki bai da hali ya ciyar daga abin da Allah ya hore masa. La yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha, Allah bai daura wa rai sai abin da ya hore wa wannan ran ya bashi. Sai ja'ala Allah ba'da usri yusra, da sannu Allah zai kawo, wato bayan wannan kuncin da ake ciki Allah zai kawo sauki. To anan wato mutum ko da ana dafa abinci a gida sau uku, misali a karya da safe, yawanci ya ɗabi'ar al'adarmu kenan, wasu wuraren kuma sau biyu suke ci, da safe a karya mai kyawu, sai kuma can da yamma goshin magariba su ci shi kenan, sai kuma gobe tsakanin sai dai a sai wasu taɓe-taɓen abubuwa ake yi. To a duk halin da ake ciki dai ya zama na ba wai a ci sau ukun ba ne ko a ci sau biyun ba ne, ana duba gwargwadon ƙarfinka. Wanda yana da wadata ya kawo abu mai kyawu wanda zai wato bada armashi, ya bada sha'awa ga mai ci. Kada kana da halin ka bar su akan wani abinci iri guda wanda shine da safe, shine da rana, shine da daddare. Alhali akwai halin ana iya a canza, da safe ayi wani abu daban wanda ya shafi karyawa, ba wani abu ne mai nauyi ba yawanci ake yi. Da rana ma ayi wani abu daban, ko wasu abu kala biyu haka. Da daddaren ma ayi wani abu daban. Wannan zai sa mutum zai yi marmarin abin da yake ci din, zai ci ya ishe shi. Amma idan aka ce abu iri ɗaya ne kullum, kamar wani kesi na taba attending, na taba halartan wani rikima tsakanin iyali, na shiga sulhu. Wai shi mijin ya kawo masara ya aje, wai bai so a yi biski, duk a neƙa laushi. Laushin za a yi da safe karyawa ma shi za a ci, da rana ma shi za a ci, da daddare ma shi za a ci. Shi kuma yana fita waje ya yi wasu ciye-ciyensa. Da iyalin suka ce to bari mu raba mana wani rabin, mu yi biski, wani kuma mu bar shi a laushin. Kaga koma dai iri ɗaya ne dai, amma wajen ya ce san bai yadda a yi biski ba. Kaga ba wani waje za a kai ba, a gidan za a ci. Kaga mutane ne ka aje, ba dabbobi ba ne, ba zaɓin ka za su ci ba. Da dabba ce abinda ka zuba mata shi za ta ci. Amma iyali in har Allah ya hore maka, to ka sake da nau'ukan abin da ake da su. Yau a ci wannan, an jima a ci annan, gobe a ci wannan, wataran a sa nama, wataran a sa kifi, wataran a sa wake, haka dai. Kana lura da yadda abin yake tafiya. Kuma a zamanka na kai da aka ce ka ciyar idan ka ci, yadda ba za ka bar kanka da yunwa ba, to kar ka bar su da yunwa. kai duk abin da zaka iya don ka ga cewa ka isar da wannan dawainiya da aka daukar ma. Wai karkashin ciyarwa hatta magani yana nau'i na ciyarwa. To anan Annabi alaihi salatu wassalam an tambaye shi ma haku zaujati ahadina alai, menene hakkin matar ɗayan mu akan shi? Sai ce an tuti'imaha idza akalt, ka ciyar da ita idan ka ci. Kenan ciyarwa hakki ne na mace akan miji. Mace tana da, kamar yadda muka faɗa, akwai hakki na dukiya, akwai wanda ba na dukiya. Daga cikin hakkin dukiya na farko sadaki, yayin da za ka yi aure sadaki, wannan sananne ne, miji shi zai ba da sadaki. Sannan hakkin tufatarwa yana kan miji. Hakkin wurin zama yana kan miji. Hakkin ciyarwa yana kan miji. Wannan duk abin da ya shafi kuɗi ne. In ta yi jinya, rashin lafiya ma ka yi jinyanta. Wannan duk abin da ya shafi dukiya. To yaushe ne zai zama wajibi akan miji ya ciyar da iyalinsa? Shin idan aka ɗaura aure ne ko sai ta tare? Akwai matamai da suka tafi akan cewa bi mujarradi aqdin nikah tajibu nafaqatu ala zawj, idan aka kulla aure shikenan ta zama matarka. Wani dai ba zai zo ya ce zai nemi aurenta ba. Kuma ba wanda yake da tasarrufi akan ta wajen saki, in ba kai ba. To shikenan an ɗaura aure, zaka ciyar da ita. Amma jumhurin malamai sun tafi akan cewa annafaqatu la tajibu ala zawji illa bidukhuli aw bitamkini nafsiha la, bata wajaba akan miji don dai an ɗaura aure a ce ciyarwa na kansa, sai idan mace ta miƙa wuyanta ga mijinta, ma'ana sai an tare. Ko kuma ta ba shi dama shi ne bai yi ba, ma'ana an ɗaura aure. To za a zo a ɗauki amarya, za a maka yaushe za ku zo ka ɗauki matarka? Sai aka ce a miji ya ce a ni ban gama gini na ba, ta zo nan da wata ɗaya. To wata ɗaya nan kai za ka ciyar da ita. Yanzu su sun baka dama zo ka ɗauki matarka, kai ne baka ɗauka ba. To ciyarwa yana kanka. Ko kuma ina karatu sai na gama, ina cikin jarrabawa a barata sai bayan wata ɗaya za ta tare, ta zauna na yi tafiya sai na dawo. Duk dai wani abu da matar an baka dama zo ka ɗauki matarka, ko kuma ta ce ni zan zo dakinka, ka ce ta zauna sai wani lokaci. ba ka samu gidan haya ba ne, waye ko ma menene ya hana ka? To daga ran da an ɗaura aure an baka dama, kai ne baka yi amfani da wannan daman ka ɗauki matarka ba, to ciyarwa na kanka. Amma idan aka ɗaura aure sai ka zo kana so ka ɗauki matarka, sai ka ce ka yi haƙuri ka saurara mana nan da wata ɗaya ko biyu. Akwai mutanenmu da za su zo, akwai wani kaza da za a yi, a kaza kaza. To babu ciyarwa a kanka. Wannan shi ne bayani na jumhurin malamai daga salaf da kuma khalaf, na cewa nafaka ba ta wajaba a kan miji sai ya yi dukuli ko kuma ta miƙa wuyanta ga mijin, ko kuma matar tana gidanta. Irin auren jingina sanda da ake yi, ko kai ne za ka zo gidanta ba ita za ta je ba. Da aka ɗaura aure ta ce ka zo, bismillah, tunda na zama iyalinka ka zo ka zauna a gidan nan, sai ka ce kai ba ka so a raina ka, ba ka zauna a gidan mace ba, ni sai na samu gidan da zan kai ki ko kaza. Kaga ta baka dama, kai ne kaki. To sai ka aika mata cefaninta. An gane? To anan kuma idan aka ce za an ɗaura aure, nafaka ba ta wajaba akan mutum miji sai matar ta tare. Tarewa gidansa ko tarewa ba gidansa ba, oho, in dai wani abu ya zo ta miƙa kanta gare shi, ciyarwa ya wajaba a kan shi. Misali an ɗaura aure, shi gidan shi ba a gama ba, amma akwai gidan yayan shi ko gidan abokin shi, suka je suka ɗan yi hira, ahiran nan sai abu ya faru shikenan ta baka dama yanzu kai ne baka yi ba shikenan wannan dalilin haduwan zai wajabtar maka ka dinga wato daukan dawainiya na ciyarwa wannan shine an tutu'imaha idza akalt wa taksuha idza iktasait ka tufatar da ita idan ka tufatu in ka samu riga ka dinka wa kanka ka dinka mata rigar sallah ne zaka dinka ka dinka mata a wani biki ne zaka yi a gidanka zaka aure da yarka zaka yi wa danka aure kana so ka yi dinki mai kyau to kuma iyali ka yi musu mai kyau dinki a munasaba ko ba munasaba sai dai hadisin bayana karantar da duk tufafin da kai ka dinka wa kanka su ma ka yi musu dinki kwatankwacin abin da kai ba haka ba dai ma'ana karka bar su a halin rashin tufafi amma shige da fice na namiji da na mace ba ɗaya ba ne kai kullum kana shiga taro bukukuwa wurin aiki wane ne akwai buƙatar kana samun wato siffa na kamala su kuma mata suna gida sai in za su fita wani abu ne amma duk da haka ba wai sai lokacin sallah ne kadai za a yi musu kowane abu kamar yadda wasu suke a shekara tun zai wa matarsa turmi biyu ɗaya na azumi ɗaya na layya wani ma in yi na azumin shi ɗin zai je a sa na layyan wani ma in ka zo wata matsala za ka je tun da ya aure ni turmi ɗaya bai haɗa mu ba yau shekara na takwas a gidansa shekara na goma a gidansa wato turamin da ya ɗinka masa na lokacin aure to shi kenan kawai sai ya miƙe kafa ya zauna sai dai ƴan uwanta su bata wannan ya bata wannan kai ma kanka in dai kana da hali tukun kake irin wannan sakacin ai ka kashe kanka mace tana ƙara kyawu idan ana ƙara mata kwalliya ko kuwa saboda haka kar a bar mace a Allah madaukaki ne faɗa a wurin yunashu fil hilyati wa huwa fil khisam ghayru mubin saboda haka mata suna buƙatar kwalliya a ba su abin da ya kamata a ba su na abin da ya shafi na tsafta abin da ya shafi na kamshi abin da ya shafi na tufafin kai kanka ba za ka ji daɗi ba kullum kana ganin ta da kaya iri ɗaya ya zama akwai kayan shiga kitchen akwai kayan yini akwai kayan da za a zo ɗakinka kaga canza canjin ya fi ba da ma'ana saboda haka kada mutum ya bar iyalinsa ba tufafi wa taksuha idza iktasaita in ka samu kayan tufafi ita maka yi mata kar ka batta a haka sai ya ce wala tadribil wajha kada ka buge ta a fuska wannan idan an zo babin bugu yaushe za a bugi mace sai ta butulce Allah madaukake ce wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna wanda kuke jin tsoron butulcin wasu wasu suka ce takhafuna ay ta'lamun wato kun san cewa ga abin da suka yi ba tsoro kana tsoron kar ta saba maka ba ka san cewa ta butulce ta kauce ta daga kafa abin da take yi da ba ta yi Allah ya ce ku yi musu wa'azi wa'azi kuma ba kawai ka yi wa mutum wa'azi sau ɗaya shi kenan ka yi mata wa'azi da safe da yamma an bata canza ba a'a kai wa'azi nawa aka yi maka kafin ka bar abin da kake mara kyawu ko nawa aka yi maka kafin ka aikata abu mai kyawu da da ba ka yi an bi maka akwai wanda ya taɓa maka tsawa a wa'azi to udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana za ka yi wa'azi kyakkyawar wa'azi wa'azi kuma ba wai wa'azi na baki ba wa'azi yana ta baki wa'azi na hannu annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake yi wani lokacin da magana mai daɗi wani lokacin da idan ayoyi wani lokacin da nuna wa mutumin kimarsa annabi zai ce misluka la yanbaghi an yaf'ala kaza kamar kai bai kamata kai haka ba kaga ka san kana da kima ashe ni ina da kiman da bai kamata in yi haka ba kaga wannan wa'azi ba a ce maka qala Allah qala rasulullah wane kamar kai zaka yi wannan abun haba da Allah jinka zai sanyi wani kuma wa'azinsa shine ka bashi ka dunkula ka bashi to yafi ka je masa qala Allah qala rasulullah don shi yanzu ya warke yanzu duk abin da ka faɗa zai ji ai wane shine mai wa'azi haba mutum kullun yana maka surutu ba ka fahimta wato ayan da hadisin ake ja amma shi ba a mika masa baya fahimta amma wanda ya mika to in ya faɗa to ga masu wa'azi To sai kai wa'azi, ka duba wanda annabi ya bashi kyautar tumakai. Ba musulmi bane, amma da ya zo annabi ya bashi tumakai ɗin ya ji daɗi, ya yi imani, har ya ji yana cewa mutanensa, ya jama'a na ku musulunta ga Muhammadu, yana ba da kyautar wanda bai ya tsoron talauci. Saboda haka iyalinka in tabbata ce fa'izu hunna, ku yi musu wa'azi ɗin nan, wa'azi za ka yi da kalma mai daɗi. Ka zauna kusa da ita, ka ɗan gaya mata, ka tunatar da ita farko lokacin da kuka haɗu. Ka nuna lokacin da nuna maka soyayya, ka nuna mata soyayya, yanzu ya aka yi akan yanzu ya faru tsakaninmu ya zama haka, wane ne? Hakan nan kuma za ka yi wa'azi wani lokacin me take so ka kawo mata, ko akwai wani abin da ta gaya maka baka kawo ba, ka dunkula abin ka kawo. Da irin waɗannan abubuwan. To da su ne za ka yi wa'azin, amma kai abin da aka nema baka bayar ba, wanda ba a so ka yi ɗin kana yi. Ba ka da tsafta, ka ƙazanta, ga gashin hamata ya cika maka hamata, sai ƙarni kake yi, baka iya broshin ba, baka iya wanka kafin kwanciya ba, baka yi, sai ka zo kana mata Allah ya ce, kana buɗe bakin kamar wari yake yi, tana naji, ina, ana so ne ka gama ka tashi. To kaga ka yi wa'azi, da hikima da mene, duk ka bi hanyar da za ka iya ka yi wa'azi ba ta ji ba. Allah ya ce ka bi hajruhunna fil mabadi, ku kaurace musu, amma daga shimfiɗa shi ne wala tahjuru illa fil baiti din, kada kaurace sai a gida. In ka ce za ka yi wa iyalinka yaji, to yaji na kan gado ne, ba yajin cikin gida ba ne. Misali ga ɗakinka, ga ɗakinta, idan ita ce take zuwa ɗakinka, to karka ce mata kar ta zo ɗakinka. Kuma in kai ne kake zuwa ɗakinta, karka ce ka fasa zuwan. Amma kana zuwa, tana zuwa, ko kana zuwa, ko tana zuwa, ko yaya dai kuke. Amma kada wani abun ya zo ya ce shi ne zai sa ka ƙaurace mata, to bari in ƙaurace, in tattara kayana ni in bar musu gidan. Ina zuwa, ina gidan abokina ne zo, me wallahi wani abu ne ya faru tsakani da iyalina na ƙaurace mata. A'a ba daidai ba ne. Ko kuma mutum ya tattare gaba ɗaya ya je gidan wata matar ya zauna, wai na yafi shi da ke. A'a. Ko ka haifi shi, misali kana da mata a gidan nan, kana da mata a wata gida, idan kuka yi rigima da wannan, ba tarewa za ka yi a can, kana kullum kana kwana a can, an ce me ya faru, ka ce na fishi, a'a fishin kaɗin ya zama a ɗakinta, kana nan kana kwana a ɗakinta. Sai yasa Allah ya ce fil mabaji, a shimfiɗa ne za ku ƙaurace musu kaɗai, ba a ɗakin ko gidan ba. In tana ƙasa kana sama, in kana sama tana ƙasa, ta hau gado sai ka sauka. Tana ƙasa sai ka hau gado, ko ka je ka kwanta a tirisita, ko ka samu wata sallayanka ka kama alƙibla ka zauna kana ta wuridinka ka yi bacci.
Malam dai kana da gidan.
Kana dai gidan, kuma kana wankan, kana sa tularen, kana komai. To wannan zai sa ta dawo. Amma in ka tunzure, ta tunzure, kowa ya zama kamar shurin gidan gara, kaga abu bai yi ba. To shi ne yace wala tadribu alwajha, kada ka bugi fuska in bugun ya kama. A nan ƙarshen shine wadribuhunna, ku bugi su. To wannan shine darba ghayra mubarrih, bugun da bai tada fata, bai tada, bai karya kashi, bai kawo jini. Bugu ne haka, ko da hannu ko da hulanka, ba wai ka zare bel ka zane ta, ko ka je ka kawo ni abin nan dori ne, bulalan dori na, ka dinga zane ƴar mutane kamar baiwarka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan ku ba zai ji kunya ba, ya za a yi da safe kai mata burala, kuma da daddare ka zo kai ta za ka kwanta da ita? Bai yi ba. Kuma masu dukan mata ba mutanen kirki ba ne, ba zababbu ba ne. Duk da an ce in an kai matakin a yi ɗin, shari'a sai da ta nuna wannan asalo ɗin. Bugu wuri ɗaya aka ce, sau ɗaya aka ce a buge ta, amma ka duba inda aka ce a tausaya masa. ولهن مثل الذي عليهن وعاشروهن بالمعروف ان المراه خلقت من الضلع وان عوجتين في الضلع اعلاه ان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل عوج استوصوا بالنساء خيرا وصينا النبي كلا دا ماتا دا كيا حقن سو ينا دا يوا اما اذا وني وتا دين دو وتا نصيحه دا كيوتتاوا دا مين بزي جارتا با بوغو ني زي جارتا amma ana taba ta za ta ce to ashe abun ya kai haka, to bari in gyara. amma kuma in ka zo bugu kar ka bugi fuska, don fuska wuri ne mai daraja. Ai da zarar mutum zai kalli kansa ina zai duba? Yanzu akwai wanda zai duba hannunsa a madubi ko kafarsa a madubi? Fuska ake dubawa. Kuma da zarar an ce ga mace ka zo zance kana so ka ganta, ina za ka fara gani? Fuska. In ka gamsu ne sannan za a yi sauran magana. To la wala tadribil wajha, kar ka bugi fuska. Kuma in za ka yi bugun, mun sha faɗi, bugun zai fa'idantar ne. Ba kawai za ka zo ka ce ai na yi wa'azi bata ji ba, na ƙaurace bata ji ba, to an zo bugu ka zo ka buge ta, a'a ka tsaya ka ganta, shin lokacin da kake auren ba a ce maka kar ka buge ta ba? In ka ɗau wannan alƙawarin, to lallai ka cika wannan alƙawarin. Inna haqqa sharti an yuwaffa mastahlaltum bihi furuj, da haƙƙin da ya fi cancanta a cika shi ne haƙƙin wato da aka halatta farjoji a dalilin. Lokacin da an zo ɗaura aure in an ce banda bugu, to kada ka zo ka ce a Allah ya ce wadribuhunna, ka buge ta. A can kai alƙawari ba za ka buge ta ba, in ka buge ta duk abin da ya biyo ya kai ka zo. Sannan idan ba ka yi alƙawari na ba a sa yarjejeniya ba bugu ba, to in ka buge ta ɗin me zai biyo baya? Shin kana ganin ta irin matar da in ka nuna fishinka har da bugun za ta gyaru ne, ko kuma irin matar da in ka buge ta za ta kunce ɗan kwali ta ɗaure kwankwasonta ta ce sai mun daku? Za ka yadda? In mace ba mu daku ne, ba za ka yadda ba. Wata tana tsoronka, wata ta ji wani babanta, wani uba yake gaya wa ƴarsa in ya mare ki ki mare shi. Ta kalli wannan bidiyon, ni na ga bidiyon wanda yake wa ƴarsa wasiya, wai wa in ya mare ki ki mare shi. To irin wannan ta ji irin wannan tukun ka mare ta, ba kai ka janyo ba? Kuma ban bugun nan in ka tashi in har za ka yi a gaban yara ne za ka yi? Duk wannan abin dubawa ne. Ko kuma kada ka zo ka yi bugun ta yi maka fiye da abin da ka yi. Waye janyo? Kai ka mare ta a kafaɗanta kamara ko ɗuwawunta kamara wani wuri dai wanda ba kashi ba ne, ka buge ta haka da hannu da ta kawo maka naushi a hanci sai jini ko idonka ya rufe, ka fi sai me ya faru? To saboda haka mutum ya yi hattara. Wala tahjuru illa fil bayt, kar ka kaurace mata sai a gida. Wannan mun yi bayanin sa. Hadisi mun yi bayanin isnadin sa da ruwat din hadisin. Wannan hadisi mun ga ba malaka yake cewa an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma qala, Jabir yace kanatil yahudu taqulu, yahudawa suna cewa idza ata ar-rajulu imra'atahu min dubriha fi qubliha kana al-waladu ahwala, haka ne kasamura yake cewa. Jabir yana cewa wato Yahudawa suna cewa idan mutum ya tare da iyalinsa wato ya zo ta baya amma kuma a gaba din ne, a inda aka ce ya zo mata din ne amma ta baya ya zo, an fahimta? Inda shari'a ta ce fato har ta kuma annashi itum, nan din ne ya zo amma ta baya ya zo. Idan ya zo suka ce kanal waladu ahwala, sai yaron da za a haifa ɗan nan zai zama mai idon sa, zai zama hararagarki. A gane hararagarki? Wanda ahwala shi ne wannan bakin, in ya kalle ka sai ka ga bakin ko ya je za su buɗu ko su haɗu, haka suke hanyar haragarke bakin, wato ba senta yadda mutum zai kalli mai idon mai lafiya ba. To idon zai zama ahwal, wannan shine ahwal ɗin. Me yasa ahwal? A juye haka, saboda shi ma a juye ya zo. To in aka samu ɗaya zai zama a juye, Yahudawa suna faɗin haka. To sai Allah ya rusa magana su, fa nazalat, sai wannan aya ta sauka, nisa'ukum harthun lakum fa'atu harthakum anna shi'itum, matanku gonakinku ne, ku zo wa gonakinku ta yadda kuka so. Anna shi'itum, wato kaifa ma shi'tum, ma dama wurin da aka shar'anta din ne, to mutum ya zo wa iyalinsa ta yadda ya ga dama, ta kowane gefe ka zo, amma ta kofar da dai aka baka izini din ne kake shiga. Wannan hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito shi, lafazin na Imam Muslim ne. Wadda? Muje? Na? Don shi kenan. Allah ya sa albarka cikin abin da muka samu. Alhamdulillah. Allah fi.
Masu ra'asu an shirin fata musulunci da muka samu ko ku yi tambaya ku yi katabban ku an nan gobin nan shi ne 09 3 6 8 7 9 7 9 9. Akwai 0 7 6 7 9 7 9 0. Sannan kuma akwai 0 9 6 5 2 8 2 5. Assalamu alaikum. Na'am, bismillah. Na'am, malam.
Marhaba.
Allah ya tambaya guda biyu.
Na'am, bismillah.
Na'am.
Kamar mutum ne yana yin ka baki, ya yi neman ilimin ka ka baki Buhari ne. Dan ka san ka ba ma gadan ne ko kuma za ka bi sharaka ne.
Na'am.
Ya ke kuma ta ba ga kuma ero na na ta ba na da ni kuma sai ka ku da ruku ma dai ne shi na kai shi ba a cikin bai ba idan mutum ya yi ta niyyar al'ada ne zai samu ita shi ne ta ala ta da shi ramana ta ba ga ala al-wasta ta ba ga ala.
Mashallah. Assalamu alaikum.
Wa alaikum.
Bismillah.
Ina da shiri ma.
Na'am.
Allah ya saka. Allah ya
kai. Amin.
Amin.
Allah ya mun jira ka da barku.
Amin.
Barakallahu na.
Ya Allah asai du'a.
Na'am.
Assalamu
alaikum.
Mashallah. Na'am. Bismillah.
Ina so zuwa musallacin juma.
Sai
wata kafa ta tare ni na fara so. Sai ta ce ni ai na ji da take je juma. Sai na ce so Allah ya tsaka da ni.
Na'am, barakallah.
Ta saurara. Assalamu alaikum. Allah din zaka bugo ko zaki bugo ku ni fitir radio kan yanzu ya ƙara na ba ji mutum jin ku muke ba. Assalamu alaikum.
Assalamu
alaikum. Wa alaikum salam lafiya.
Mare ni tambaya na game da idan da muke da baya zuwa sannan asuba kuma mallan haliyar su haliya ba ne kirki bane kuma idan aka masa magana bayan kwana ta ɗan idan ya gyara to zai koma. Kuma tambaya na na ji malam game da wannan dabba ne kiwa ne ana so a yi magani da shi amma kuma an ce haramun wannan ya kuma malam kuma ina neman addu'a ba ni da lafiya.
In tambayar ki na biyun nan ni kace tambayar ki giwa
giwa is ana so da bata shi ana so ai magani amma kuma an ce haramun ne ya hukunci
to kiran saurara. Assalamu alaikum. Radio Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wa alaikum na kwana.
Lafiya kalau.
Ina ji da mala ya gaji ya fama.
Marhaba lafiya kalau.
Aisha, mala ina da tambaya ne.
Na'am.
idan mutum misali ya samu kudin shi ba ta halal ba, sai ya gudu maka misali kayan cajin ko kayan minaral fata sai ya ce ka sayar zai daga sallaman ka, to wani sallaman da zai bada ya halatta ka ci ko kuma bai halatta ba.
Wato shi mutumin ne kudin nasa dai ba hanya ba halal ba ne?
Kudin shi ba halal ba ne, amma ya gudu maka wani business wurin caji haka ko wurin fayar da minaral haka sai ya ci ka zo na aiki.
Na'am.
To idan ka yi aiki a ƙarshe wannan abin da ya bude mata nan ya halatta, ya halatta ka zo na ka yi aiki a ƙarshe.
To shi kenan. Ran saurara. Kwai sifili tara sifili uku shida bakwai bakwai tara. Assalamu alaikum. Bismillah.
Araba haya kalla. Kore da wani mai rahudu ne. Naam kam sirana ai kam sirana ai
kam sirana ta ni kwa ta ma ba dole a kira dole a sai ka kai dire ma to su ga ko su ba ci ai ya to a ba ka ta 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 ki ma ci dero
ya
akwai sifili tara ɗaya shida biyar biyu takwas biyu biyar hudu sifili da kuma sifili bakwai sifili takwas shida bakwai shida bakwai bakwai sifili hudu. Idan baka samu da koyan ka shiga wannan layin ba ka buga ɗaya layin ko Allah zai sa shiga akwai kala wasu da na da kaman
ya to mai tambayarmu na farko na cewa wato idan mutum ne ya baka bashi sai kuma yana ta tambayan ka ka biya shi ka biya shi ba ka biya shi ba har Allah ya masa rasuwa in ka zo ka baiwa magadansa ya yi ko kuma za ka yi sadaka baka da daman ka yi sadaka matukar magadansa suna raye ko da a wani gari suke za ka je garin ka je ka cin musu ka ba su hakinsu ko da za ka kashe misali magadan suna Kaduna ko suna Lagos to kudin nashi kuma dubu ishirin ne ko dubu talatin kudin mota kuma za ka kashe dubu hamsin to wajibi ne ka kashe dubu hamsin din ka kai dubu ishirin din nan ko talatin din don hakki ne kuma kai ne ka yi sakacin kin biyan bashin zuwa wannan lokacin saboda haka wajibi ne ka baiwa magada sai dai in su magadan ne suka ce ka yi sadaka wannan kuma su suka baka izini amma baka da hurumin ka yi sadaka da duk dukiyar wato mamaci don ya mutu. Sai tambayarsa ta biyu da ke cewa sadaka na uku da na bakwai to malamai sun ce ba addini ba ne wasu kenan to saboda haka mutum zai yi ne da niyan al'ada in yi niyan al'ada kuma zai samu lada duk abin da akwai shi akwai babinsa a addini to ba a yin al'adar shi sai dai a tsaya na addini al'ada ana yin al'ada ne idan bai yi karo da addini ba kuma kenan nan abin an halatta ne ma'anan an ce al'ada abu ne wanda halal ne ka yi shi matukar bai saba wa na shari'a ba ba zai kawo cikas ga na shari'ar ba yanzu al'adarmu na riguna da muke sawa ko huluna da muke sawa wannan al'adarmu ne mu yi babban riga mu yi masa aiki a wuya mu yi hula ɗinkakke ko wannan irin al'adarmu ne
kuma kalan irin abinci da muke ci, irin abin da muka saba al'adar mu, muka tashi muka gani ana yi, muke yi ko kuwa da yawa abubuwan mu al'ada muke yi wanda shi addini bai magana ba, amma tufafin ma addini sai ya ce karka sa tufafi na alhariri, karka sa tufafin da kana jin shi a ƙasa, karka sa tufafin da dukiyar haramun ne ko to an kayyade mana in ba waɗannan kaidojin ba halal din a sake yake. To idan ba ka zo babin al'ada, addini ya riga ya magana akan shin idan mutum ya mutu ana masa sadaka ko ba a yi. Addini ya nuna za a yi sadaka ga mummaci, ko sadaka jariya ko sadaka ba jariya ba, ba mai gudana ba kenan, wanda za a yi lokaci guda ko kuma sadakan da amfani zai dinga isa ga mummacin na tsawon lokaci. Duk addini ya nuna mana yadda za a yi. Amma a ciki Annabi bai kayyade da kwana uku ba, bai kayyade da kwana bakwai ba. Wani ya ce ma gyati mata mutuwa ya ɗauke ta ba zata, ina gani in ta yi magana za ta yi sadaka, zan yi mata sadaka? Annabi ya ce yi mata sadaka. Amma ka ƙayyade da wannan kwanaki uku ko bakwai ko arba'in ko shekara, addini bai karantar ba, ba al'adar mu bane, ba addini mu bane. Al'adar wasu ne aka ɗauka aka sa ya zama to al'ada, to amma addini mu ya karantar da mu, mu yi na addini mu ɗin. Kuma wannan al'adar da aka zo na sadakan da kamar yadda ake gani addini ne, wasu yanzu jiya nake jin wani case din da ko shekarun jiya ne na wani mutum ya rasu babu dukiya, wai za a zo a sayar da wani bangare na gidansa wai a yi masa sadaka. Yana da ƴaƴa fa, yana da mata, yana da ƴaƴa, amma wasu wai dangi su dangi sun zo wai za su sayar da wani bangare na gidansa su yi masa sadaka. Me suka mai da sadakan kenan a dukiyar marayun? To kaga a daɗin an yi irin wannan da yawa, mutum ya mutu ya bar kuɗi a ɗebi duk kuɗinsa a ce za a yi sadaka a zo a raba a yi wannan a yi wannan a yi. Magada kuma suna nan marayu suna zaune. To koda da kuɗinka ne za ka yi ba a yadda ba, in kana so ka yi wa marayu sadaka, in kana so ka yi wa mummacin sadaka ka je ka yi masa sadaka zuwa ga maskinai, makarantu, almajirai, tsangayoyi, malamai, waye, ka je ka ba da sadaka a can. Amma mutane su zo su taru suka ce wai za a zo a raba musu minti da goro da sunan sadaka ga mamaci, wannan addini bai karantar ba. Wannan kuma tana cewa zuwa juma'a tana zuwa sai wata tsoho ta ce mata ba sa zuwa sai tsofi ne suke zuwa baya. A'a, wato mata in dai mace ce wacce ta kai za ta je masallaci za ta je, illa iyaka mace karama in ana gudun fitina a zuwanta masallacin, ana gudun fitina na cewa tana fita da yanayin da ko ya saba musulunci ko a hanyar da take zuwa ko a wurin da za ta je ta yi sallan ya zama babu wurin da mata za su tsaya, za a samu cuɗanya da maza ko wani mai kama da haka, waɗannan ne za su hana. Amma in wurin ita za ta fita a tsarin da addini ya karantar, kuma za ta samu wurin da za ta yi sallah a masallaci ba tare da takuntatu ba, za ta iya zuwa masallaci. Amma malamai wasu suna cewa sha'a mata ƙanana zuwan su ɗin abin gudu ne saboda irin wannan fitintinu, musamman kuma irin ƙarshen zamani da fitintinu sun yi yawa ta wannan ɓangaren. Wannan kuma na cewa mijin ne shi namiji bai ya zuwa sallan asubahi a masallaci, wannan ya cutar da kansa ne, kuma ya kamata a yi masa wa'azi ba tare da gajiya ba, tunda a cikin bayanin ta nuna cewa wani lokacin an gaya masa zai dan ɗauka kuma sai ya zo ya bari. To kar a gaji, in an ya ɗauka a yi masa addu'a Allah ya tabbatar da shi, in ya zo ya bari kuma a lallashe shi a dinga jan hankalinsa. Don Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu al'umma ana jan su aljanna ne da sarka da kugiyoyi, maimakon su je aljanna da kansu ma jan su ake yi a kai su aljanna. To haka irin wannan mutum da ya san falalar sallah a cikin jam'i, musamman sallar asubahi, ai da ya zo masallacin koda yana rarrafe, kamar yadda Annabi alaihi salatu wasallam hadisi ya nuna da mutane sun san cewa ga irin ladan da suke samu a sallar ya kiran sallah ko kuma sallar isha'i ko sallar asubahi da sun zo koda suna rarrafe. Kuma tafiya sallar asubahi cikin dare lada ne mai yawa. Bashir al-masha'ina fi dhulami ila al-masajid bin nuri tam yawm al-qiyama, ayyawa masu zuwa cikin masallaci cikin dare ayi musu albishiri da cikakken hasken tashin kiyama. Ya hadisin man salla subha fil jama'a fa huwa fi zimmatillah, duk wa'annan suna nuna yin sallah asbahi a cikin jami'i. Kuma Allah ya ce wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda, to a kwadaitar da shi dai akan ya dinga zuwa na asubahin da na sauran lokutan. Naman giwa ko
fatan giwa ai magani
ko aka ce ai magani da fatan giwa giwa gaskiya fatawar malamai jumhur malamai sun tafi ga haramci Imam Malik ya ce makaruhi ne amma da yawa malamai sun tafi akan haramcin naman giwa ko saboda wannan fikokin nashi kulli zinabin ha ko da yake shi ba da nabin din yake farauta ba amma dai malamai jumhur sun tafi akan cewa naman giwa cin sa haramun ne sai kuma mai tambaya akan cewa mutum ne ya bude wurin sayar da kaya amma wai kudin ta hanyar haramun ne ya samu sai ya bude kudin wurin kaya sayar da kaya yace zai yi masa aiki kai a zaman ka na baka san me ake ciki ba ka zo ka shiga sayar da kaya sayar da kayan da kake yi ba laifi bane aiki kake yi ana biyan ka to amma idan ka san cewa wannan kudin zalunci ne ya kwata ne ya sata ne ka zo ka shiga to ka yi laifi kai ma don ka taimaka masa akan barnan da yayi da ka kyamace shi jikin shi zai yi sanyi ko Allah zai sa mai ya daina amma idan mutum yana da hanyar da yake samun kuɗi ta hanyar haramun kuma akwai hanyar da yake samun kuɗi ta hanyar halal to wannan ba za ka ce masa kuɗin nasa haramu bane da baka tantance ba shine malamai suka ce ko hadaya ya baka ko kyauta ko wani abu kana iya karba tare da ka san cewa wasu hanyoyin sa din akwai haramci ko shubha amma wannan hanyar baka tantance daga ina ya samu kuɗin ba ba kuma a yadda ka tambaye shi ba to wannan kuɗin da kuɗin hanyar halal din ne ka samu ko haramun din ne ka samu kafin ka ci wannan shari'a ba ta neme ka kai wannan binciken ba Allah ya samu dace shi ne na kusa da ƙarshe ko? Sai kuma mai tambaya yana tambaya ne akan sa sura a rako'i na karatu a asirce kamar sallar azhar ko la'asar ko isha'i ko magariba ma rako'i su na ƙarshe-ƙarshen nan guda biyu da ɗaya magariba a asirce ake shin zai sa sura ba zai sa sura ba na rakan azhar ne ma aka ce idan ka koda ka sa sura babu laifi amma sauran surorin ba za ka sa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya karance su a fatiha kadai ne yana sa surori ne a raka'a biyu na farko a kowace sallah azhar da la'asar da isha'i da kuma wato magariba biyu na farko dama asubahi kam dama dukkan su a bayyane suke da surorin su amma na ƙarshe-ƙarshen nan duka annabi alaihi salatu wasalam yana yin fatiha kadai ne baya sa sura amma malamai suka ce idan mutum ya sa sura kamar azhar ya sa wasu gajerun surori a ƙarshen suka ce ba zai yi sajada ba babu komai wallahu alam na ko ɗayan ya sa ko biyun ya sa wallahu alam Allah mu kai alkhairi ya gafarta mana ya gafarta iyayenmu da malamanmu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana akwai ɗan uwan da suke bukatan addu'a wanda suka kira da wanda ma basu kira ba muna roƙon Allah ya wanzar da lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasashenmu wanda suke nufin mu da sharri Allah ya shiga tsakaninmu wanda suke nufin mu da alkhairi a ko'ina Allah ya nuna musu alkhairi duk mai kaunar mu saboda Allah Allah ya haɗa mu da shi a cikin rahamarsa wanda yake gaba da mu kuma Allah ya shiga tsakaninmu da shi masu yi wa bayin Allah addu'a ta alkhairi a ko'ina Allah ya biya musu bukatunsu Allah ya yaye kuncin rayuwa a tsakaninmu Allah ya gyara halayen 'ya'yanmu da matasanmu mata a gida Allah ya gyara halayensu mazaje ma Allah ya gyara halayensu ma'aikatanmu Allah ya gyara halayensu masu sana'a Allah ya sa su yi adalci su kwatanta gaskiya wanda suke auna kayan abinci su masu kula da amanan da Allah ya ɗora musu na cika mudu da kiyaye abinda zai zama sun shiga hakkin bayin Allah malamai Allah ya gudanar da gaskiya a harsunansu masu yi wa bayin Allah cutarwa da zalunci na yaudara da damfara da sauransu Allah ya mayar musu da kaidinsu. Masu sihirce-sihirce ga bayin Allah, Allah ka mayar musu da kayansu. Allah ka kubutar da waɗanda aka yi wa sihiri ya Allah. Allah ka baiwa waɗanda aka yi wa sihiri lafiya, wanda aka hana shi kasuwanci, aka hana shi aure, aka raba aurensa, ya Allah ka mayar da lamarin nan zuwa hanya mai kyau. Allah ka mayar wa mai kaidi kaidinsa, mai sihiri sihirinsa, mai makirci makircinsa. Allahumma inna nas'aluka al'afwa wal 'afiya wal mu'afata ad-da'ima fi ad-din wa ad-dunya wal akhirah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa afirna wa la tusir 'alaina. Allahumma salli lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حجا مبرورا الى بيتك الحرام خالصا لوجهك يا كريم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.